快点啊，快点走到海呀美洲，
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 快点啊，快点走到海呀美洲。
阿妈爸比是家乡亲吧，看那爸比是山口的亲吧，快点啊，快点走到海呀美洲。
Jama'a assalamu alaikum, daga nan birnin Washington DC ne Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi. Kusan watanni biyu kenan da gwamnatin Ingila ta bada wata sanarwar bazata inda ta ce za ta bari 'yan Najeriya su yi kasuwanci a Britania da Naira. To ko menene wannan yake nufi? Wakilin muryar Amurka da ke Kano, Malam Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi firar da Dr. Lawal Yahaya Habib, malamin harkokin kasuwanci cinikayya tsimi da tanadi a kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Ga Mahmud Kwari da firar.
Mana a kwanakin ko ɗan makon da suka wuce gwamnatin Birtaniya ta ce za ta kullo da tsari wanda zai tabbatar da cewa za ka ɗau kuɗin Najeriya wato naira kai amfani da shi a birnin London ko kuma ko ina ne ko wani ɓangare ne na ƙasar Birtaniya. Kai sai ko ka sayar ko a sai kayanka da naira ko ka sayar a baka naira da sauransu. Wannan abin yana ta wato yiwa mutane kai ko mu a kwalansu cewa menene ku a nazari kuke ganin cewa ya sa hukumomin Birtaniya sun bullo da wannan tsari, me nazari ya nuna ne?
Assalamu alaikum. Na ɗaya abin da ya kamata mu fara ganewa shine cewa Najeriya a Afirka tana ɗaya daga ƙasashe wanda suka fi mahimmanci a kasuwanci da ƙasar Ingila bayan rainon da Ingila ta yi mana. Sannan kuma ita Najeriya mahimmancinta yana daga wato abin da Hausa yake cewa ita kasuwa, mutane su ne kasuwa. Ta fi kowace ƙasa a Afirka yawan mutane, kuma ta fi kowa a Afirka yawan mutanen da suke zuwa suke kasuwanci a ƙasar Ingila. Duk sanda tattalin arzikin Najeriya ya yi ƙasa ko mutane suka rasa kuɗi, to wato kasuwa a Ingila tana girgiza saboda yawan zuwa da masu kuɗinmu da masu karatunmu da sauransu suke zuwa. A yanayi da ita Birtaniya ta samu kanta na fita daga cikin ƙungiyar Turai, tana neman waɗanda za ta daɗa assasa, ta daɗa ƙarfafa kamunta na kasuwanci a gare su. A ɗaya daga ciki a ƙasashen Afirka wanda in ka lura a Najeriya, wato ita ƙasar Afirka ma gaba ɗaya yanzu ta zama ita ce wato abar bege ga manyan ƙasashen duniya. Misali China hankalinta ya juyo a America haka,
wato nahiyar Afirka.
Nahiyar Afirka. To menene dalili shine wannan nahiya ita ce nahiyar da tafi kowanne siyan kayayyaki wanda ba ta sana'antarwa. Su kuma waɗancan ƙasashe suna da sana'antar da kaya. Misali America tana sana'antar da kaya, China tana sana'antarwa, Birtaniya tana sana'antarwa. Idan suka cinikayya a tsakaninsu, sai wannan ya tsaye na wannan, wannan zai tsaye na wannan. Mu ko ƙasashen Afirka ba ma sana'antar da komai, sai dai mu siya. Saboda haka mu ne kyakkyawar kasuwa wanda za mu siya mu ba su abin da suke so na daga kuɗi, daga kuma albarkatun ƙasa wanda suke bukata. Ita Birtaniya abinda take bukata ta daɗa rike Najeriya shine ta tabbatar da cewa 'yan Najeriya tattalin arzikin ƙasarsu ba zai hana su iya zuwa su je ƙasar ta wajen kasuwanci ba. Me za ta rike wuyansu shine ta sa kuɗinsu ya zama ɗaya daga cikin abinda za a iya cinikayya da shi a Birtaniya. Wannan zai sa a maimakon ka tafi wata ƙasa, za ka tafi da kuɗin nan ka yi siyayya a Birtaniya. Kamfanoninta da kasuwanninta suna jijjiga a sanda tattalin arzikin ƙasa na 'yan Najeriya ya ƙasa. Kuma yanzu zuwan China da sauransu wanda zai sa kuɗaɗen China da ba su da ƙarfi, darajarsu ba ta kai na Birtaniya ba, izamana cewa hankali ya tafi ka tsokan zuwa China da kasuwanci. Sannan ga America tana daɗa danno ƙarfinta, abinda Birtaniya za ta yi tunda kuɗinta yana da ƙarfi, kuma sannan tana daɗa rasa abokan cinikayya musamman na Turai, abinda za ta shine ta ba da ƙarfinta wajen ƙasashen Afirka musamman Najeriya da tafi ko ina yawa, tafi kuma ko ina masu zuwa siyayya. To izamana cewa da kuɗinka in ka ɗauka ka shiga cikin ƙasar Birtaniya za ka siyayya, wannan zai daɗa mai da mu izamana cewa ba za mu barta ba.
To wannan malam yana nufin kenan darajar kudin naira zai iya zai kari kenan misali idan haka ta faru.
To karuwar sa ya danganta da irin abinda su ɗan Birtaniya za su bukata. Darajar kudi a kasa yana dogara ne da yadda bukatun kudin ka yake da kasashen duniya. Misali me take sana'antarwa da kasashen duniya suke bukata za su siya. Idan za su siya shine za su samu abin da ake kira musayar kudi domin su zo su siya. Idan misali Najeriya fetur kawai take sayarwa ba ta da wuta da take sana'antar da waɗansu kaya, ba waɗansu ayyukan kayan gona da take fitarwa. Mannan iyakacin bukatun sa iyakacin wannan ne abin da ake kira demand. To abin da ake kira bukatar kayayyakin ka shi yake sa darajar kudin ka. Amma idan ana karɓar kudin ka a waɗansu kasashe ba yana nufin dole darajar kudin ka za ta karu ba, sai dai in kayayyakin ka da kake sana'antarwa ana da bukatar su ba kudin kawai ba. Saboda haka idan ya zama na cewa ana kashe kudin Najeriya a Burtaniya, ko da kudin zai daɗa daraja ba zai kai yadda a ce a Najeriya ce take sana'antar da kaya, kayayyakin Najeriya ake bukata a Burtaniya ba. Ka gane bambanci?
To idan haka ne malam, wace irin gajiya Najeriya za ta samu ko kuma ƴan Najeriya da wannan tsari da Burtaniya take so ta dabbaka?
Saukin kudin musaya shine, ko da cewa ba wai darajar kudin ne za ta ragu ba, amma saukin kudin musaya ma'ana za ka ɗauki kudin ka, ɗalibi zai ɗauki kudin su kudin Najeriya a tura masa ya biya kudin makaranta. Idan misali aka shirya kudin Najeriya miliyan 3 ne yake biya kudin karatunsa, dan an dan ya zama na cewa zai biya da naira ba zai biya da kasa da miliyan 3 ba, miliyan dai 3 ne zai biya, amma ya samu saukin kudin musaya. Saboda haka baya bukatar kasuwa bayan fage da sauransu, zai dauki kudin nasa ya tafi can. Kaga akwai wannan sauki na kudin musaya. Zai baya bukatar sai ya caccanje kudi anan kafin ya je a Burtaniya da su kayayyaki, zai je can ya samu kudin Najeriya ya siya. Kaga saukin kudin musaya, wannan saukin kudin musaya zai sa kasuwanci ya tabbata, ya rika tabbata tsakanin kasar Burtaniya da Najeriya, ba tare da wai lallai sai kudin Najeriya da daraja ba, amma cinikayya za ta ci gaba da dorewa saboda saukin kudin musaya.
Wannan tsarin yana nufin misali yanzu idan ina dalibta a Burtaniya ko ina wata hada-hada a Burtaniya, idan na je banki zan iya zara kudin naira kenan ne amfani da su, ko kuma a ya tsane tunda ka ce babu maganar musaya?
Eh to ai wannan abin da yake nufi shine za a iya samun kudaden Najeriya a can a kasuwar sa ana sayarwa, zaka iya zuwa ka tafi da kudin ka, ko kuma daga kudin ka daga nan ka tura shi Burtaniya. In ka je ba wa ka dauki kudin pound na Burtaniya ba, a'a ka dibi kudin Najeriya kai mu'amala da su. Kudin ka kake shashewa da darajar sa da take da ita da ita a nan. Idan a nan za a ce pound din Ingila misali 250 ne, idan in ka canja shi anan ga yadda yake a can din ma kusan haka ne. Bambanci shine baka bukatar sai kai wa'ansu hanyoyi na ka canja naira ta zama pound sannan za ka kashe. Kawai in ka je za ka dauki naira ka kashe, amma daidai abin da yake kimantawa abin da aka ce darajar wannan shine daidai da wannan, haka za ka kashe a can wajen.
Baya ga wannan saukin samun yanayi na musaya din, akwai wani alfanu da misali shi dan kasar Najeriya misali za a iya cewa gashi zai iya cin gajiya idan aka ci gaba da wannan mu'amala ta a dinga amfani da kudin Najeriya a kasar Burtaniya?
A'a to ai shi dan kasa babban cin gajiyar sa idan mana cewa kudin sa yayi karfi yayi daraja, kuma in aka buƙaci kudin sa a wayansu kasashe idan mana cewa buƙatar kudin nasa ba wai buƙata ce ta ƴan kasar sa ba, a ta ƴan waccan kasar ne suke buƙatar kudin sa domin su zo su ci da kayyar da shi, shine kudin sa zai daɗa daraja. In kudin sa ya daɗa daraja sai idan mana cewa shigo da kayayyaki za su sauki, idan kudin shigo da kayayyaki suke sauki wato tsada kayayyakin za ta sauka. Amma a wannan yanayin ba kudin ne za su yi sauki ba dan ana ci da kayyar da su, za dai a sa masu ciniki da kasashen Ingila wato da siyo kayayyaki daga nan za su samu saukin kudin musaya. To in ma za a samu saukin, rashin bin kasuwar bayan fage domin a canja kudi ita ce za ta tallafa cinikin ya sauki. Kayayyakin da aka samu daga Burtaniya kudin su ya zama cewa ba zai daɗa zafafa ba saboda ba sai an buta bayan fage ake samu kudin cinikayya ba, amma ka tuna cewa kudin Burtaniya yana da wani karfi da kusan ba wani kudi da ake cinikayya da shi yanzu a Najeriya wanda suka fi na Ingila. Kuma wannan siyansa da ake yi da za a siye shi da naira ba zai karya shi ya yi rugurugu ba. Kuma mafi yawa bukatun da yanzu Najeriya take da shi, Najeriya ta fi bukata a kasashen China da sauran kasashe masu tasowa, India da sauransu, fiye da Ingila. Mafi yawa kayayyakin Ingila na masu kuɗi ne, kuma suna da daraja da yawa a duniya, wanda shine yasa ta izama na cewa ita ba ta son ta kare kuɗinta, kuma kayanta ba masu sauki bane ga kasashe masu tasowa.
To mana a hukumance fa za a iya ce akwai wata gajiya, misali da a gwamnatance za a iya cewa Najeriya za ta amfana da wannan tsari idan ya ci gaba da wanzuwa.
Eto diplomasiya wannan wani abu ne ci gaba kasa, izama na cewa wata kasa ta mutunta kudin wannan kasar kuma ta dauke shi da wani abu, wannan yana nuna kasar cewa ita fa kasar nan wato kawa ce ta kasuwanci ta dindindin, wanda kuma ake ganin cewa za kasuwanci da ita zai tabbata. Wannan yana nuna Najeriya kawa ce ta dindindin ga Burtaniya, kuma kasuwancin su zai ci gaba da haɓaka, kuma shugabannin su za su ci gaba da damawa tare. Wannan yana nuna tafiya tare ne a kasuwanci, amma ba yana nuna cewa su Ingila za su karya kudin su ne domin ƴan Najeriya su samu ta garabasa ba.
Madalla jama'a, anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin Dr. Lawal Yahaya Habib da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu tare da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ne Salu Garba ke muku fatan alheri, ku kasance lafiya.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau,
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 amma ba bisa shashanci ba.